الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شدة رمضان هجرة تدبود داري كتلة 40 بكوي daidai da 23 ga watan biyu shekara ta 2026 muna cikin suratul ahqaf za mu ci gaba daga aya ta 13 insha Allah muna cikin magana akan ƙarshen damuwa da kuma tsoro ga dan adam ƙarshen damuwa da kuma tsoro ga dan adam innal ladina qalu rabbuna Allah
innal ladina قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون
وانو وجه shine sura ta ƙarshe wacce aka samu irin wannan magana a cikin alƙur'ani wannan shine ƙarshe na wajen da aka yi magana irin wannan da za a tambaye ka yaushe ne damuwa da kuma tsoron na ɗan adam ke ƙarewa yaushe ne damuwa da kuma tsoro ga ɗan adam ke ƙarewa amsa guda biyu ne wanda waɗannan amsoshi sun zo a cikin alƙur'ani amsa ta farko yaushe damuwa da tsoron ɗan adam ke ƙarewa sai ka ba da amsa idan ya shiga aljanna Allah ka samu komar mu kenan wannan ita ce amsa ta farko kuma wannan amsan ta fi hujjoji da yawa domin an samu dalilai da dama a cikin alƙur'ani wanda sun kai kamar guda goma Allah yake ta maimaita irin wannan magana kaga anan Allah madaukaki ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah waɗanda suka ce Allah mahaliccinmu shine Allah sun mastaqamu sa'annan suka tabbata akan wannan maganar ka ce Allah ne mahaliccinka ka tsaya akan kalman wato idan ka ce ka faɗi kalmar shahada idan ka faɗi kalmar shahada ka tsaya akan kalmar shahada ba wai ka fada ba ka aiki da ita ba shi yasa Allah ya ce summa staqamu duk wanda yace Allah ne mahaliccin sa ya kuma tsaya akan wannan kalma fala khawfun alaihim wala hum yazunun wadannan babu tsoro gare su kuma su ba masu bakin ciki bane to Allah ya fada mana yaushe ne ulaika ashabul jannati wadannan yan aljanna ne kaga ya tabbatar da aljanna ce idan ka shiga babu tsoro kuma babu bakin ciki duk wanda ya shiga aljanna ya tsira Allah ya ce khalidina fiha suna masu dawama a cikin aljanna jaza'an bima kanu ya'malun sakayya ne na abinda suka aikata a rayuwarsu to wannan shi yasa abinda Allah ya faɗa a can qalu rabbuna allah thumma istaqamu al istiqama shine Allah ya fassara ta da jaza'an bima kanu ya'malun sakayyar abinda suka yi a duniya shine Allah ya ba su gidan aljanna to ba shakka duk wanda ya shiga aljanna yayi ban kwana da tsoro yayi ban kwana da bakin ciki wata ni'ima ce mai girma amma zaka dauka ni akwai tafiya har yanzu dai akwai tafiya har yanzu to Allah ya faɗa mana wanda mun karanta a baya suratul fussilat ayatu 30 tun kafin ranka ya fita wannan ni'imar Allah yake maka albishir da ita to wanda Allah ya tabbatar a suratul fussilat aya ta 30 zuwa aya ta 32 yubashsharu bihi al'abdu inda firaqihi min ad-dunya lokacin da dan adam ya zo mutuwa Allah yana turo mala'iku suna maka albishir innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-mala'ika mala'iku suna sassaukowa ga mutane me suke cewa Allah ta khafu wa la tahzan ba ku da tsoro ba ku da bakin ciki wato lokacin mutuwar ka mala'ika yana maka albishir wadannan damuwa guda biyu kai ban kwana da su da damuwa da kuma tsoro a rayuwarka daga yau kai ban kwana da su kuma wannan kaga ayar alqur'ani ce tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sassakowa me suke cewa Allah ta khafu wa la tahzanu ana gaya wa mutane ba ku da tsoro ba ku da damuwa wa abshiru kuma albishirunku bil jannati allati kuntum tu'adun wannan aljannan da aka yi ta muku alkawari a duniya wannan aljannan tana nan kaga kai baka ga aljannan ba amma mala'iku da suke hidimar aljannan suna maka albishir saboda a kwantar da hankalinka a gaya maka akwai aljannan kuma suna gaya maka su ne suwa na hannu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah mu ne majibantanku a duniya lokacin kuna da rai ku musulmai mu mala'iku muke taya ku addu'a wurin Allah saboda mala'ika yana taya mu addu'a Allah ya samu wanye da duniyan nan lafiya mala'iku suna mana addu'a babu shakka don haka yasa mala'iku suke cewa mu ne masoyanku tun kuna da rai kuma haka a lahiran ma mu ne masoyanku saboda haka muna gaya muku abinda ni'imar da take gabanku ita ce aljanna baya ga waɗannan ni'imomi guda biyu idan ka shiga aljanna babu tsoro babu bakin ciki sannan kuma walakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abinda rayukan ku ke so akwai a gidan aljanna walakum fiha ma tad'una duk abinda kuka nemi a kawo muku ma za a kawo Allah ka sa mu komar mu kenan wannan ba shakka ya samu fahimtar salaf domin akwai hadisin ma da aka samu daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'min hina yanzilu bihi al-maut shi mu'mini lokacin da mutuwa ta take sauko masa wa yu'ayinu ma yu'ayinu kaji abinda annabi ya faɗa mu'mini yana ganin abin da yake gani yana ganin abin da yake gani kaga kenan za a bude maka aljanna za ka gani kafin ma ranka ya fita kafin a cire ranka za a bude maka aljanna za ka gani wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah to lokacin da aka nuna maka aljannan nan mala'ikun suke maka wannan albishir shine manzon Allah ya ce wadda annaha qad kharajat a lokacin duk wani tunanin duniya ya kare maka duk wani abin da kake ganin kana son shi a duniya a daidai wannan gabar gaba daya wannan abin ka manta shi ka manta in ma dukiya ce in ma iyali in ma mata in ma yara duk abin da kake so idan aka nuna maka aljanna wallahi ka manta shi ba ka ma ganin komai in banda aljanna annabi ya ce wadda annaha qad kharajat a lokacin Allah Allah kake ran naka ma ya bar jikinka kai ma so kake a cire ran ba wai maganan baka so ba kana ma Allah Allah ne a fitar da ranka to a daidai wannan lokaci da kake sha'awar a fidda ran naka manzon Allah ya ce wallahu yuhibbu liqa'ahu shi ma Allah a saman al'arshi yana son a kawo masa kai a daidai wannan lokacin an nuna maka aljanna saboda a kwantar da hankalinka saboda idan aka ce mutuwa mutum yana tsammani kamar ƙarshen bala'i kenan to amma da mutuwar ta zo sai aka nuna maka ai farkon ni'ima ne ba ƙarshen bala'i bane ba farkon bala'i bane farkon ni'ima ne ga mai imani to wannan lokaci zaka mutu kana farin ciki to shi kuma Allah a saman al'arshi yana son a kawo masa kai wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2628 al-imamu tabari idan ka dubi tafsirin waɗannan ayoyin suratul fussilat aya ta 30 zuwa 32 al-imamu tabari yace minha busharal mala'ika iyahu inda khuruji nafsihi bi rahmatillah wannan yana daga cikin taimakon da Allah yake wa musulmin kwarai ba zai bar duniya ba sai mala'iku sun masa albishir da ni'imar da take gabansa al-imamu tabari ya faɗa wannan domin an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa kamaru ya annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin waɗannan hadisai annabi yana cewa innal mala'ikata allati tahduruhu inda khuruji nafsihi mala'iku waɗanda suke halatta a lokacin da za a cire ranka waɗannan mala'iku ga labarin su nan ya zo a cikin alqur'ani ya zo ta bayanin manzon Allah Allah da kansa yayi bayani a cikin alqur'ani suratu fussilat innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu saboda me darajar mu'mini a wurin Allah sai Allah ya saukar da aya yake fadin yadda mutuwar mu'mini take kasancewa kuma aka samu hadisi daga manzon Allah babu shakka ƙarshen damuwa da kuma tsoro ga ɗan adam shine shiga aljanna Allah ya faɗi wannan a cikin alqur'ani a wurare daban-daban kuma shida daga cikin waɗannan guraren sun zo a suratul baqara shida haka Allah ya dinga maimaitawa karka manta duk abin da ake maimaita shi ana nuna maka ne muhimmancinsa don haka yasa ba sau ɗaya bane Allah ya faɗi wannan a cikin alqur'ani ka duba suratul baqara ita kadai akwai wuri kamar guda shida misali aya ta 62 Allah madaukake ya ce innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina haka ne
innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir فلهم واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
هذا من هنا سورة البقرة آية 62 إن الذين آمنوا الله يجرق دم بيا الديني وذن تسكي غنم سنة asali addinin yana da asali daga wurin Allah kamar musulmai yahudawa kristoci sabiuna waɗannan duka kowanne ka tambaya zai gaya maka addinin sa asali daga wurin Allah ne to shi yasa sai Allah ya kirga su innal ladina amanu musulmai wal ladina hadu da yahudawa والنصارى da Kirista wasabiina wadanda suke cewa su sabi'ai ne to ka'idar ita ce man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah ya yadda akwai wata rana ta ƙarshe wanda take zuwa ita ce kiyama kuma baya ga imanin wa amila salihan idan dai mutun yayi aikin kwarai to karka dauka wai dan mutun ya taba zama ba yahude ko ya taba zama kirista ba zai shiga aljanna ba Allah ya kirga su duka ya kirga su saboda ko yahudancin a da can akwai mutanen kwarai ai wanda alqur'ani ya faɗa nasara sabiuna amma ga sharadi ka mutu da imani ka yadda akwai Allah akwai ranar karshe kai aikin kwarai sai Allah ya hada su gaba da yace falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladar su a wajen Allah mahaliccin su a wajen Allah mahaliccin su wato suna da gidan aljanna kenan Allah ya sa mu gane to sai Allah ya bayyana siffa ta aljanna wala khawfun alaihim babu tsoro gare su wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki falahum ajruhum inda rabbihim Allah bai kira aljanna ba sai yace ladarsu tana wajen mahaliccin su yana nufin aljanna saboda an samu hadisin Abu Huraira wanda yana sahih Bukhari inda al-Imam Bukhari yayi babi babu wa kana arshuhu alal ma'i hadisin 2637 hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa idan za ku roki Allah annabi yace ku roke shi ba ku firdausi wato a wannan hadisin annabi yana nuna wai kar ma ka roki Allah komai in dai za ka roki Allah ya baka wani abu to ka aje duk wata bukata ka ce baka firdausi kawai idza sa'altumullaha in dai za ku roki Allah ne fas'aluhu al-firdausa ku roke shi ba ku firdausi sai annabi ya bayyana fa innaha awsatul janna saboda firdausi ita ce mafi daraja a gidan aljanna domin idan aka ce al-awsat ana nufin al-afdal al-firdausi wato aljanna iri iri ce amma aljanna da ake kira al-firdausi ita ce mafi daraja wa a'la aljanna ita ce koliya babu wata aljanna sama da ita to sai annabi ya ce wa fawqahu arshur rahmani saman al-firdaus sai al-arshin Allah saman al-firdausi babu abin da yake saman wannan al-firdausi sai al-arshin Allah domin haka inda duk kaji Allah yana maganar aljanna to sai kaga ya kawo wannan kalma misali mu sake koma suratul baqara aya ta 112 inda Allah yake bada amsa ga yahudawa suke cewa ai yace bala man
aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbi
namma hakika
wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun
kaga namma haka Allah ya faɗa kuma suratul baqara ne bala man aslama wajhahu lillahi duk mutumin da ya mika rayuwarsa shine aslama alwajha aslama nafsahu lillah idan dai ka mika rayuwarka ga Allah mika rayuwa ga Allah ita ce mika fuska ga Allah idan an ce ka mika rayuwarka ga Allah baka da zabi sai abinda Allah ya zaba ka'idar wa huwa muhsinun in dai mutun ya kyautata ibadarsa kaga a wancan ma haka Allah ya faɗa wa amila salihan wancan aya wannan aya yace wa huwa muhsin sai Allah ya ce falahu ajruhu inda rabbihi ladansa tana nan wajen Allah mahaliccinsa kaga yana faɗa wancan falahum ajruhum inda rabbihim nan kuma falahu ajruhu inda rabbihi nan ma sai Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun haka nan a suratul baqara aya ta 262 nan kuma Allah madaukaki yana magana ne akan masu hidima da dukiya wanda tana da wahala Allah ka samu iya الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله
ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
كاغا نما دي هرن سورة البقرة الذين ينفقون أموالهم ودن سكي قتد دوكي ينسو في سبيل الله هنير الله تو سيدي غشارة دي ثم لا يتبعون ما أنفقوا منن ولا أذن bayan sun ba da dukiyar ba sa biyo baya da gori ko kuma ta bakar magana ya taimaka da dukiyar kuma bai taba gorantawa ba bai taba kuma fadin bakar magana ba su ma Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim ladan su tana nan a wajen Allah mahaliccin su nan ma haka Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba sa bakin ciki kaga dan wannan siffa ce ta aljanna haka nan a suratul baqara har yanzu wanda yana aya ta 274 nan ma dai Allah yana magana ne akan masu hidima da dukiya amma akwai bambanci wancan hidimar da ake da dukiya ba gore ba bakar magana to wannan kuma ba a ma son a sani الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار
سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
كأن أما الله إنما كان يأكل ما سهيد ما دوكيا الذين ينفقون أموالهم ودن دسكي بتد دوكي أرسو بالليل والنهار dare da rana dare da rana sirran wa alaniya a boye da bayyane don haka yasa ita dukiya ko da yake an fi son ka rika bada dukiyarka a boye amma ka lura saboda Allah ya kwadaitar da mu hidima da dukiya sai Allah ya kwadaitar da mu hatta ma hidima da dukiyar a bayyane a gaban jama'a kai duniya ta sani saboda me saboda wani yayi koyi da kai duk da cewar an fi son ikhlasi kai abu a goye babu wanda ya sani sai Allah amma Allah yana son a bayyana don me saboda ai koyi da kai nan ma Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim masu yin haka ladan su tana nan a wajen Allah mahaliccin su su ma Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna babu tsoro gare su sannan ba sa bakin ciki idan sun shiga aljanna a suratul baqara aya ta 277 to sai Allah ya dawo ka san akwai wanda kuma shi yana iya tsaye da farilla kadai mabanda nafila to shi ma ya kokari innal ladina amanu wa amilu salihati wa aqamu
salata وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله مدوكك إن الذين آمنوا ودن سكي إيماني وعمل صالحة سكي أيك إن جنتتو wa aqamu salata inda suna tsaye da sallah atawu zakata suna bada zakata falillahi alhamdu ka san akwai wanda iyakansa wata wajen dukiya ya bada zakka amma sadakan nan ma ba zai ba to shi ma an yaba mar yayi kokari ka bada zakan ka zama mai mako babu laifi inda zaka bada zakka shikenan Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wajen Allah mahaliccin su su ma Allah ya ce wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma babu bakin ciki to mu tsallaka suratul baqara akwai ayoyin da mun dan rage za mu dawo suratu ali imran anan gaba ɗaya sai Allah yayi magana mai gaba ɗaya domin duk wannan abin da ake faɗa ana ce maka wannan siffa ce ta aljanna to sai Allah ya ba mu labarin waɗanda ma sun je sun shiga sun ga aljanna din Allah ya ɗauko labarin ya sa a cikin alƙur'ani kuma sahabban annabi Muhammad ne wanda Allah ya ba da misalinsu a suratu Ali Imran aya ta 169 zuwa aya ta 170 Allah yace mana wala
tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal hayaa'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Kaga Allah yace kar ku yi tsammani wanda ya mutu wa shahada wanda aka kashe shi a yaki kar ka dauka matacce ne. Na'am ba shakka matacce duk wanda ya mutu ai ya mutu ko amma saboda darajar mutuwar Allah yace kar ka kira shi ma matacce dan rayuwar da yake ciki tafi wanda ke da rai dadin sa. Allah yace bal ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna, ana ba su abinci a wurin Allah. Kaga can ana maganar falahum ajruhum inda rabbihim, nan ma Allah yace inda rabbihim yurzaquna, kaga yana nufin aljanna kenan. To idan mutun ya mutu ya zama Allah yana bashi abinci, zaka dauka kamar inda yake din gwamma dai duniya akan can, me Allah yace a gaba,
farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alayhim wa lahum yahzanun.
Kaga wannan ni'imar Allah yake siffanta mana, farihina suna farin ciki bima atahumullah, irin abinda Allah ya basu, min fadlihi na falala na ƙari akan duk abinda suke jin labari. Kai zaka dauka in mutum ya mutu ya shiga wahala, ba gaskiya bane, ya shiga wahala in ba na kware bane, wannan shine gaskiya. Amma duk mutumin kware da ya mutu, wallahi makomar da Allah yake bashi ya fi duniya dadi. Da ai ka ji abinda manzon Allah ya faɗa, annabi yake cewa idan ma aka nuna maka makomar cewa kake me ake jira ba dauki ran ba, Allah kake amma cire ranka daga jikinka. Saboda haka mu roki Allah ya inganta karshenmu, wallahi mu yi ta'addu'a Allah ya sa karshenmu ya yi kyau. Wannan shi ne kadai, duk wanda ya yi kyakkyawan karshe to ya more duniya. Allah ka samu dace. Shi ne Allah ya ce waɗannan yastabshiruna, har ma albishir suke mana, wato suna cewa ina ma ku kun ga halin da muke ciki, billazina lam yahqu bihim, waɗanda ba su haɗu da su ɗin ba, min khalfihim. Kaga Allah yana ba mu labarin halin da waɗanda aka kashe a yaƙi, ni'imar da suke ciki, har ma suna mana albishir, mu da ba mu mutu ba, a can barzakhu suke cewa Allah khawfun alaihim walahum yahzan, babu tsoro gare su, babu bakin ciki gare su. Akwai hadisin al-Imam Muslim wanda yana kitabul imara, babu bayani anna arwahu shuhada fil janna, hadisin Abdullahi bin Mas'ud, shi ne hadisin 1887, wanda ɗaya daga cikin almajiransa ana kiran shi Masruku. Masruku yana daga cikin manyan tabi'ai, ya tambayi Abdullahi bin Mas'ud, wanda zaka ga hadisin yana cewa sa'alna Abdullahi bin Mas'ud an hadhihi al-aya, mun tambayi Abdullahi dan Mas'ud, ka san ku Abdullahi bin Mas'ud yana cikin wadanda suka fi sanin Al-Qur'ani, mun tambayi Abdullahi bin Mas'ud game da waɗannan ayoyi waɗanda Allah ya kawo a suratu Ali Imran aya ta 169 zuwa 170, inda Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Suka tambayi Abdullahi bin Mas'ud, sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce amma inna qad sa'alna an zalika, yanda kuka tambaye ni mu ma sahabbai haka muka tambayi manzon Allah, yanda kuka tambaya haka mun tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce waɗanda aka kashe a yaƙi din nan mu daina tsammanin matattu ne, rayayyu ne. Fa kala, sai Annabi ya bayani, manzon Allah ya ce arwahuhum, Allah ya dauki rayukan sai ya saka fi jawfi tayrin khudurin, aka saka ma wasu korayen tsuntsaye rayukan shahidai, an sa su a cikin wasu halittu na tsuntsaye, lahaqana dilu mu'allaqa bil arshi, sannan suna da sheka wanda take jikin al'arshin Allah, wato sheka kamar gidan tsuntsu yanda ka san tsuntsu idan ya fita ya gama shawagi zai dawo shi ƙasa ya zauna. To waɗannan shahidai Allah ya fidda rayukansu ya sa a jikin wasu halittu na tsuntsaye. Waɗannan tsuntsaye suna da wato gidajensu a jikin al'arshi. Manzon Allah ya ce tasarahu min aljannati haythu sha'at, saboda haka waɗannan suna shawagi a cikin aljanna duk inda suka ga dama suna shiga a cikin aljanna. Idan suna buƙatar dawowa sai su zo ƙarƙashin al'arshin Allah. Kaga an kai makura, an kai makura. Allah ka samu komar mutace aljanna. To akwai waɗannan guraren duk mun ba da misalinsu a suratul Baqara, ga wannan ayatu suratul Ali Imran. To sai mu dawo suratul A'raf, nan ma Allah ya yi magana kai. Suratul A'raf Allah yana bayyana mana yadda hisabi zai kasance, inda yake cewa akwai wasu mutanen da Allah zai sa su ba sa wuta ba sa aljanna, suna tsakatsaki, wanda su ake kira ashabul A'raf. To daga cikin abin da waɗannan suke faɗa, Allah ya ce wa nada ashabul A'raf rijalan ya'rifunahum.
وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَلَا وَمَا كُنْتُمْ
تَسْتَكْبِرُونَ
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ
الله يقول وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا. Waɗannan da ya zama suna tsakanin aljanna da wuta su ne ashabul A'raf. To sai suka hangi wuta. Allah yana nuna ma wanda bai shiga wuta ba, Allah yana nuna masa abin da ke aukuwa a cikin wuta. Wannan saboda ya zama ni'ima gare ka, yadda ya zama ni'ima gare ka. Amma su ɗan wuta Allah baya nuna musu abin da ke faruwa a gidan aljanna, ba sa gani. Kamar yadda ka san kafiri ba zai ga Allah ba a filin hisabi don ni'ima ce, to haka nan kuma ɗan wuta bai ganin aljanna kwata-kwata, ba zai taɓa ganin aljanna ba, ba zai taɓa ganin aljanna ba. Saboda haka yasa waɗanda ke tsaye a tsakanin aljanna da wuta suna hangen wutan kuma suna hangen aljanna, tunda ba su riga sun samu makoma guda ba. Nada ashabul A'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum, waɗannan da ke kan tsaunuka ɗin suka hangi wuta sai suka gane wasu mutane, sun ga wasu mutane a cikin wuta. Kuma waɗannan mutanen a duniya Allah ya ba su dukiya. Mutum ne ka san shi a duniya yana da dukiya, yana da wadata, ka ɗaga ido sai ka gan shi a wuta ka san abin takaici ne, wanda Allah ya baka abin da za ka samu aljanna. Shi ya sa Allah ya ce yake ba mu labari, su waɗannan da suke kan tsaunukan sai suka ce ma agana ankum jam'ukum, duk tara dukiyar da kuka yi ta yi bai amfane ku ba. Kuma gaskiya ne, ka kwana hidimar dukiya, ka wuni hidimar dukiya, ka mutu ka bar dukiyar lahira ba ka da lada, wannan aikin banza ne, wannan aikin banza ne. Ai ya kamata in ka samu dukiya ka amfane ka a lahira, saboda haka kar ka yadda ka ƙare ka batta, ya kamata ta ƙare ka batta. Inda hali in ma ba ta ƙare ta barka ba, to a samu dai mafi yawan ayyuka na alkhairi kana yi. Shi yasa suke cewa ma agana ankum jam'ukum, wannan taren dukiyan da kuka yi ta yi bai amfane ku ba. Wa ma kuntum tastakbiruna, girman kai da kuka yi ta yi. Saboda in mutum Allah ya ba shi dukiya to za ka samu yana ɗagawa, wannan ɗagawar in ba mai imani ba ne dukiya tana sawa. Saboda haka ina ganin zai iya wulaƙanta kowa, ya tozarta kowa. Iyaka abin da ke kashe sharrin dukiya shi ne imani. Amma idan babu imani, don haka in ka dubi tsarin kafirai, idan mutum yana da dukiya to banda fasadi ga duniya ba abin da yake yi, shi abin da yake so kawai shi za a yi. Allah ya kare mu. To me suke cewa?
Aha ula illazina aqsamtum la yanaluhum Allahu birahmah udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun.
Shine suke magana da waɗannan ƴan wutan. kuma idan kana magana da dan wuta zai ji ka zaka ji shi idan kai baka cikin wuta zaka iya magana da dan wuta kana jin sa yana jin ka shine suke ce musu suke gaya musu to aha ula illadina aqasamtu la yanaluhumullahu bi rahma ina ce wadancan talakawan wadanda ba su da gata su ne kuke ta cewa har kuna rantsuwa babu wata rahama da za ta same su to gashi nan yau sun samu rahama din ga sunan su suke gidan aljanna ko kuma da dukiyar da mukami yanzu kuna cikin wuta kaga wannan magana suna yin ta su kansu ba su san makomar su ba saboda aikin su ya zo daidai shi yasa aka sa su a tsakanin wuta da aljanna in sun daga ido su kalli aljanna in sun daga ido ta hagu su ga wuta to amma tunda suka faɗi wannan magana sun hangi mutanen banza a cikin wuta suke cewa yanzu ku duke ku bata amfane ku ba su dubi aljanna suka ga wasu marasa gata ta ina ce ga waɗanda kuke ganin ba za su tsira ba gashi Allah ya tsirar da su saboda wannan kalmar da suka faɗa sai Allah ya ce musu udkhul jannata kuma ku shiga aljanna saboda wannan kalmar da suka faɗa da suna tsakanin wuta da aljanna amma tunda suka faɗi wannan sai Allah ya ce udkhul jannata kuma shiga aljanna la khawfun alaikum ku din ma babu sauran tsoro gare ku wala antum tahzanuna kuma ba za ku yi bakin ciki ba dan duk wanda ya shiga aljanna to ya shiga rahama Allah ka samu komar mu kenan in muka dawo suratu zukhruf aya ta 68 Allah madaukaki ya faɗa ya ibadi la khawfun alaikum
ya ibadi لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين
وانا سورة الزخرف كاغا وانا أفيلين حسابين أرانا كياما أرانا كياما الله يكي غيا وباينسا الله كسامنا تشكي يا إبادي ya ku bayina la khawfun alaikum alyawm daga yau babu tsoro gare ku wala antum tazanuna babu kuma sauran bakin ciki kaga Allah zai magana da mu kai tsaye a ranar kiyama ya ku bayina a wannan rana babu tsoro gare ku babu sauran bakin ciki kuma zaka ce to su waye masu wannan irin falala sai Allah ya bayyana su allazina amanu bi ayatina wadanda suka yi imani da ayoyinmu wa kanu muslimi da kuma sun kasance musulmai ne masu miƙa wuya ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala in ka dawo suratu zumar aya ta 61 وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا
بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
kaga nan ma Allah ya faɗa yace yunajjil lahu alladhina taqaw wadanda suka kiyaye shi Allah zai tseratar da su me yasa bimafazatihim bifada'ilihim bi'amalihim wato saboda ayyukansu don haka duk wanda kaga an ce ya shiga aljanna sai Allah ya ce to ai saboda wani aiki da yayi ne duk wanda kaji an ce ya shiga aljanna to saboda wani aiki da yayi ne ba za ka zauna haka kawai aljanna ta samu ba sai Allah ya ce idan sun shiga aljanna la yamassuhumus su'u babu wata cuta da za ta same su wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki wannan wurare ga suna a cikin alqur'ani ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ya yi ta faɗa me yasa saboda abin da ya hana daɗin duniya kenan guda biyu gaba ɗaya duniya mai hana daɗinta abu biyu ne al-khawfu yakunu ala faqdi shay'in minha tsoro ya hana daɗin duniya tsoron nan ko dai na rasa abin da ka samu ko ko samun abin da ka rasa saboda ka ainihi gaba ɗaya babban damuwar musiba ta duniya ta takaita ne ga abubuwa guda biyu din nan wal husnu yakunu ala ma fata minha me yasa dan adam yake samun baƙin ciki kuma saboda abin da ka rasa tsoro abin da kake fargaban aukuwarsa. Kaga kenan duniya tana tsakanin abu biyu, kana tsoron gaba, kana bakin cikin baya. To sai Allah ya ce waɗannan damuwan da suka hana duniya ta yi daɗi, na raba ɗan Adam da su idan ya shiga aljanna. Nafahum Allahu ta'ala an ahli aljanna. Saboda ka in ka shiga aljanna, fala khawfin min mustaqbalin majhulin. Yanzu kamar nan duniya muna cikin tsoro, saboda me? Ba wanda ya san gobe. Ba wanda ya san gobe. Da kai da kake da shi da wanda ya rasa, da mai lafiya da mara lafiya, ba wanda ya san me ya gobe. Kar ka yi mamaki a gobe din nan, Allah ya kashe mutane da dama ta annoba ko ta wata musiba. Abubuwa da yawa suna aukuwa, suna da yawa. Saboda haka yasa duniya abin da ya hana daɗinta, baka san me zai faru da kai a gaba ba. To wannan shi yasa aljanna ta zama daban. Kana na'imul jannati la yukaddiruhu khawfun wala huzunun. Duk waɗannan abubuwa guda biyu da suka hana duniya ta yi daɗi, sai Allah ya raba aljanna da su. Innal mustaqbala fil jannati ma'lumun. Anan duniya baka san gobe ba, amma a aljanna ka san gobe. Ya aka ce ka san gobe? Ka san gobe domin Allah ya ce in ka shiga babu fita. Ashe ka ga gobe kenan alkhairi ne zai zo ba sharri bane. Tunda an ce zaka dawwama ni'imar ta kuma ba za ta kare ba. Kaga ka san me zai zo a gobe? Ka san me zai zo? Wato alkhairi ne babu sharri. Saboda Allah ya riga ya faɗa mana a cikin Al-Qur'ani khuldun fin na'imi. Idan mutum ya shiga aljanna to dawwama ce cikin ni'ima. To sannan kuma aljanna ba bakin ciki. Allah fawata shi in saboda ka rasa wani abu. Me yasa? Li'anna man udkhila aljannata faza. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faza. Duk wanda ya shiga aljanna idan aka ce qad faza, yayi rago, ai an gama. Me ake nufi da yayi rago? Lam yafuthu shay'un, ba abin da ka rasa. Duk abin da kake nema wallahi akwai a jiran aljanna. Saboda haka ba bakin ciki. In kana son abu za a baka. Ai duniya abin da ya kawo bakin ciki shine kana so baka samu ba. Li'anna aljannata laysa fiha masa'ib. Sannan kuma wani abin da ke hana duniya ta yi daɗi, wato shine duk yanda kai sai musiba ta auku. Da wanda ya samu da wanda ya rasa, bakin ciki baya rabuwa da dan Adam. Haka nan kurin komai kuɗinka wata rana sai a ce an mutu a gidanka. Yanzu da kuɗin zai yi amfani, ai sai ka hana mutuwa ko? Babu zai yiwu ba, sai an mutu a gidan, sai an samu musibu a gidan, rai ya ɓaci. To waɗannan abubuwan duk suna cikin duniya, wanda shi ya hana duniyar ta yi daɗi. To ita aljanna fa laysa fiha masa'ib, babu musiba a gidan aljanna. Dan Adam baya taɓa ganin abin da zai ɓata masa rai. لأن القلوب قد طهرت. الله يا رجا يا وانك زكاتا بايغا تشيور. ينزو إن كدو بدونيا الله بيهد عمد حالي ديبا واسو متانا مقريني واسو متانا مبالزاري يندك كيكو قرن زمالا هيا دا متانا وانو كمشي تنا ننسى يزي يتو تدواني تو دونيا رحكا تكي أما إتلا هرافا دو واند زي شغا الجنة سي الله يا وانك زوتيا gaba ɗaya ƴan aljanna an wanke zukata, babu hassada, babu mugunta, babu ƙyashi, ba sha'awar da ni'imar da Allah ya ma wani. Matar kama da aka halitta, an halicce ta ne da kyanka, saboda ka in ta kalli wani ba ta ganin yana da kyau. Duddun lahira babu mai kyau a wurinta sai kai, don ba za a ce duk duniya ba. Duk gidan aljanna babu wani kyakkyawa sai kai kaɗai. Allah ka samu komar mu kenan. Amin. Saboda kai sa ita lahira wallahi ba a hada ta da duniya. Eh Allah ya faɗa mana ƙarshen damuwa, ƙarshen tsoro ga dan Adam, ƙarshen takaici shine shiga aljanna. Duk mutumin da bai shiga aljanna ba wallahi yayi asara. Allah ka raba mu da abin da zai hana mu shiga aljanna. Akwai hadisin Anas bin Malik wanda Annabi ya ba mu misali. حديث أنس بن مالك الأنصاري أن لا كرم سيردا أن رسول الله قال من ذن الله يتي أكوين أبن الله زي أفيلي حسابي إذا أكتاش أفيلي حسابي يؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا أشد الناس كان بلاء في الدنيا من أهل الجنة غائن الجنة صنع دعا في لين حسابي سي الله يتي أدوبا cikin yan aljanna waye wanda yafi wahala a duniya kasan akwai wanda shi yana ganin yafi kowa wahala a duniya saboda sana'ar shi ba mamaki kullun a cikin wahala yake sai ya wahala ya samu abin da zai ci haka ya gama rayuwar ya mutu to abinda annabi ya faɗa za a nemo ashaddin nasi kana bala'an fi duniya ba wai maganan wanda yafi kowa talauci ba idan an dubi mutanen kwarai wanda yafi kowa shiga bala'i saboda ka ta gefan talauci shine ta gefan jinya shine duk wata musibar duniya ta kare akan sa duk duniya babu wanda musiba ta same shi irin sa Allah zai ce a dauko shi saboda ka mala'iku za su yi ta duba filin hisabi ina mai siffa kaza da kaza sai a samu shi idan an ciro wannan mutumin kwarai ne mutumin kwarai ne gashi ya samu talauci a duniya ya samu jinya ya samu musibu daban-daban amma ba su raba shi da Allah ba don haka yasa akwai mutumin da wallahi musiba ba ta girgiza imaninsa Allah ka samu na ciki saboda haka yasa da aka gano mutumin sai aka dauko shi annabi ya ce fa yaqulu Allah Allah zai ce wa mala'iku ai kun ga ba shiga aljanna ba ko isbuguhu sibgatan fil janna ku tsoma shi sau daya a gidan aljanna ku ciro ku kawo min shi filin hisabi haka Allah zai faɗa a tsoma shi a aljanna sau daya a dawo da shi filin hisabi Allah zai tambaye shi mai kuma kaga kalmar da aka faɗa isbuguhu shine ibnu al-asir yake faɗa a littafin an-nihayat fi gharib al-hadith wanda ya zo tarjuman da yake na wannan kalma fassaranta yana juzu ina ku shafi na goma yugmasu kama yugmasu saubu fi sibili yanda kaga masu rini idan mutane suna rini suna da ramuka ramuka da suka tara ruwa shine sai a dauki fata a tsoma a wannan ko a dauki kyalle a tsoma a wannan to wannan shi yanda mutane yanda ake rini da yanda ake jima haka za a yi ma mutumin nan wato Allah ya ce a ɗauke shi a tsoma shi a gidan aljanna annabi ya ce fa yusbagu fiha sibgatan sai mala'iku su tsoma mutumin nan a aljanna sau ɗaya sai a zaro shi sai a dawo da shi filin hisabi a aje shi gaban Allah fa yaqulu Allah sai Allah ya ce yabna adam ya kai dan adam ya ce labbaika ya rabbi Allah zai ce na san ka wahala a duniya talauci musibu wahalhalu daban-daban innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaki wahala kai tasha yau gashi ka zo gabana wahala rayuwa ta kare maka amma imaninka bai girgiza ba to kai sa'a yanzu an tsoma ka a aljanna sau daya an ciro ka tambayan da zan maka hal ra'aita bu'san qattu shin tunda Allah ya yi ka daga duniya zuwa yau ka taba shiga damuwa kuwa inji Allah ka taba shiga damuwa tunda Allah ya halice ka zamanka na duniya zuwa haduwar filin hisabi hal ra'aisa bu'san qattu aw shay'an takrahuhu sai Allah ya ce kai ba ma damuwa ba ka taba samun wani abun da ranka bai so ba a duniya ka taba samu ka san babu shakka takaici ne kana ganin abin da kake son ka saya amma ba kudin saya ana walwala ana jin daɗi kai banda kai so wannan bacin ran shine Allah yake tambayar mutumi akwai wani abu ma da ka taba samu mara kyau a rayuwarka to wannan mutumin zai ce la wa izzatika na rantse da buwayarka ni tun da ka yi ni daga duniya har lahira ban taba wahala ba ka ji ma ya manta kaga duk wahalar da kake sha a duniyan nan ka tura ruwa ka ruga ka sare bishiya ka yi faskare wahalhalu iri-iri ga musibu daban-daban wallahi abinda annabi ya faɗa idan aka tsoma ka a aljanna sau ɗaya ka manta su duniyar gaba ɗaya ka manta ta. Na'am, ka taɓa samun jarabawa, amma gaba ɗaya zaka ji ma kai baka ma taɓa samu ba, saboda ni'imar da take jikinka wanda Allah ya sa maka shi daga aljanna. Yace la wa izzatika ma ra'aytu shay'an akrahuhu qattu. Bai amsar da yake gaya ma Allah, ya Allah, ni tunda nake duniya ban ma taɓa ganin abin da ban so ba, babu abin da ma ya taɓa samu na wanda ban so ba, ban taɓa wahala ba. Yake gaya ma Allah, yace ban taɓa. Shi yasa ba ɓatacce kamar wanda ya ɗauka cewa duniya ita ce kawai, saboda haka zai kashe don ya samu duniya, ya buge don ya samu duniya, ya yi murɗiya, ya yi yaudara, ya ci amana saboda ya samu duniya. Allah yana kallon shi, wallahi bai ma da hankali. Saboda abinda manzon Allah ya faɗa, abinda annabi ya faɗa mana, cikin halittun Allah gaba ɗaya, inda za a gwada nauyi duniyar gaba ɗaya, inda za a aje ta a gefen aljanna, manzon Allah ya ce girmanta bai fi na fuffuken sauro ba. Inji annabi Muhammad, girman duniyar gaba ɗaya bai wuce, bai ma kai ba. Inji annabi, la yazunu janaha ba'uda, duniyar gaba ɗaya nauyinta bai kai nauyin fuffuken sauro ba. Yanzu idan aka ce nauyin fuffuken sauro, fuffuken sauro a gwada girman sama da ɗakin ta, ba ma duniyar gaba ɗaya ba. Abinda annabi ya mana misali da duniya, in za a kara ta da aljanna, wallahi manzon Allah ya ce girman duniyar bai kai fuffuken sauro ba. Za ka dubi ɓatacce mara basira wanda ba shi da rabo a lahira, tunaninsa ya za a yi ya mori duniya, bai san cewa babbar wahala tana gabansa ba. Allah ka tsare mu. To wannan shi ne abin da sai Allah kaga ya gwada, Allah ya gwada ma ‘yan aljanna yawan ni'imar da take cikin aljanna a filin hisabi. Tun ba a gama hisabin ba, ba a shiga aljannan ba, aka gwada ma ‘yan aljanna. Idan ka shiga aljannan nan, to duk wata wahalar da ka taɓa samu a duniya, wannan wahalar ta zama tarihi, ka ma manta ta. To sai Allah ya bada misali kuma da ‘yan wuta. Summa yu'ta bi an'ami, an'amin nasu fi duniya min ahalin nari. To sai Allah ya ce wa mala'iku, ku dubi ‘yan wuta, waye wanda ya taɓa samun ni'imar da ya fi na kowa? Dan za ka samu akwai wani kafirin da Allah ya bashi dukiya, ya bashi mulki, ya bashi ƙarfi, irin su Fir'auna da makamantansu. To nan ma dai ba a nuna Fir'aunan ba ne, don abinda annabi ya faɗa, yu'ta bi an'amin nasi fi duniya. Ka ga gwada cewar akwai wanda Allah ya bashi ni'imar da Fir'auna ma bai samu ba, wanda ba wanda ya san wannan sai Allah. Za a zo da mutumin da an fi bashi ni'ima fiye da kowane ɗan adam min ahalin nari, amma kuma da yake mutumin banza ne, ɗan wuta ne. To Allah zai ce a kawo shi, tun ba a yi hisabi ba. Fa yaqulu, Allah zai ce wa mala'iku, isbuguhu sibgatan fin nari, ku tsoma shi sau ɗaya tak a wuta, ku zaro shi, ku aje a nan. Kaga shi ma za a gwada shi kenan. Manzon Allah ya ce fa yusbagu fiha, sai a ɗauki wannan kafirin, gashi a duniya babu wanda ya kai shi ni'ima, babu wanda ya samu hutun rayuwa kamar shi. Yanzu an ɗauke shi, an tsoma shi a wuta sau ɗaya. Fa yaqulu, idan an kawo shi gaban Allah, sai Allah ya mar tambaya, ya bani Adam, ya kai ɗan Adam, na san a duniya kana cikin waɗanda suka fi walwala, suka fi samu, suka fi jin daɗi, an baka mulki, an baka dukiya. To ina son tambaye ka, hal ra'aita qattu qurrata aynin, haka ɗin ne, ka taɓa jin daɗi kuwa a rayuwarka? Ka ma taɓa jin daɗi a rayuwarka? Fa yaqulu, mutum zai ce la wa izzatika, na rantse da buwayarka, ma ra'aitu khairan qattu, tunda aka halicce ni zuwa yau ni ban taɓa ganin alkhairi ba. Kaga tsoma shi aka yi a wuta, amma wannan ya sa ya mantar da dukkan wata ni'imar da Allah ya bashi a duniya. Saboda ka azabar wuta, wallahi azabar ta fi tunanin ɗan adam. Azabar wuta azaba ce mai girman gaske. Kar mu manta, Allah shi ya yi duniya, Allah shi ya halicce mu, Allah shi ya tsara lahira, kuma yake ba mu labari. Saboda haka abinda Allah ya faɗa gaskiya ne, wallahi babu azaba irin azabar wuta. Allah yana tabbatar mana duk mutumin da aka sashi a wuta to ni'imar da ya samu a duniya ni'imar banza ce ya manta ta tsoma shi karan farko ya manta duk wata ni'ima da Allah ya bashi ta duniya. Wannan riwayar tana silsilatu sahiha hadisin 1167 kuma hadisin yana sahihu Muslim. Babu sibgi an ami ahli dunya fi nari shine hadisi na 2807 riwaya ta al-Imam Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bi an ami ahli dunya min ahli nari yawm al-qiyama, za a zo da mafi ni'imar mutane daga cikin waɗanda suka samu duniya ta gefen ƴan wuta. Wancan hadisin kaga ya nuna za a fara da ƴan wuta kafin a fara da ɗan aljanna. Riwayar ta zo kashi biyu. Idan aka kirawo mala'iku aka ce ku ɗauko mana mutum daga cikin masu zuwa wuta, fa yusbagu fin nari sai a tsoma shi a wuta. Idan an tsoma shi a wuta sun mai yuƙalu, sannan sai a ce yabna Adam, ya kai ɗan Adam, hal ra'aita khairan qattu, shin ka taɓa ganin wani alkhairi kuwa, hal marra bika na'imun qattu, shin wata ni'ima ta taɓa wuce ka kuwa, fa yaqulu la, zai ce a'a, wallahi ma ya rabbi, na rantse da Allah ni ban taɓa ganin alkhairi ba, babu wata ni'ima da ta wuce ni. Sai annabi ya ce wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya, sannan sai a zo da mutumin da musibar sa ta fi ta kowa a rayuwar duniya, amma kuma min ahli janna gashi yana cikin waɗanda za su shiga aljanna, amma rayuwarsa ta duniya ya yi ta cikin wahala. Fa yusbagu sibga fil janna, za a kama sai a sashi a tsoma shi sau ɗaya a gidan aljanna. Fa yuqalu lahu, sannan sai a mara tambaya, ya bani Adam, ya kai ɗan Adam, hal ra'aita bu'san qattu, shin ka taɓa ganin takaici a rayuwarka, ka taɓa ganin abin da ya ɓata maka rai, hal marra bika shiddatun qattu, shin akwai wani tsananin rayuwa da ya taɓa wuce ka a rayuwarka. Fa yaqulu, zai ce la, wallahi ya rabbi, na rantse da Allah, ma marra bi bu'sun qattu, wata damuwa ba ta taɓa wuce ni ba, wala ra'aitu shiddatan qattu, ban taɓa ganin tsanani na rayuwa ba. To wannan riwaya ta al-Imam Muslim kenan. To wannan hadisin abinda annabi yake karantar da mu wato shine mu gane tsarin aljanna da kuma tsarin wuta. Mu gane tsarin aljanna da kuma tsarin wuta. Kamar misali sharhi na Siddiq Hassan Khan, sharhu sahihi Muslim da ake kira Sirajul Wahhaj, yana juz'i na 11 shafin 251, yace fil hadisi dalala, wannan hadisin ya nuna mana ala kaunin nari gayatun fil azabi, abinda annabi yake tabbatar mana idan ana maganar makura ta azaba to babu shakka ita ce wuta ita ce makura ta wajen azabar Allah, domin Allah ya san da wutan duniya amma ya gaya mana ta lahira daban take, wutar lahira daban take. Don haka idan aka ce mutum ya shiga wuta to makura na azaba ta samu gare shi. Wa kaunul jannati nihayatan fil na'imi was-sawabi, kuma ita aljanna ita ce makura ta wajen ni'ima da kuma sakayyar Allah. Idan ana maganar ni'ima to ba a kwatanta duk wata ni'imar duniya da wacce take cikin aljanna, kuma babu sakayyar da Allah zai ma dan Adam wanda ya wuce a bashi aljanna, shine abin da Allah ya yarda. Dan ya tabbata hadisin manzon Allah, Allah bai yarda ya saka wa mumini da wani abu ba in bai cin aljanna, wato babu ni'imar da ta kai aljanna. Saboda haka Allah bai yarda ya saka wa mumini da wani abu wanda ya gaza aljanna ba. Wa annahu la shay'a fawqahuma, babu abin da ya fi wuta ta gefen azaba, babu abin da ya fi aljanna ta gefen ni'ima. Yani fi hadhihi al-ma'ani bila irtiyab, wanda duk malamai sun tabbatar da wannan. Da idan shi yasa annabi ya ba mu misali, a ce an tsoma mutum sau daya fil jannati takfi li izalati kulli ma ashahu min hammin wa dhikin. Wannan tsoma shi da aka yi wuta sau daya ya isa ya raba shi da tunani na wahalar da ya sha a rayuwarsa kafin ya mutu. Wannan tsoma shi da aka yi sau daya ya ma manta wahalar duniya, to bare kuma a cikin aljanna fa zai dawwama, ka ga ni'imar karuwa take har tashin kiyama har abada. Haka nan mutumin da aka sashi a cikin azaba, komai wahalar komai ni'imar da ya samu a duniya, duk mulkin da ya samu da walwala da dadin rayuwa, da zaran an sashi a wuta sau daya dadin da yaji na duniya ya rasa ta gaba daya, dadin ya tafi. Shine sai malami ya ce fa kaifa bil khuludi fiha, to ina kuma ga mai dawwama a cikin wutan. An tsoma shi sau daya ya manta ni'imar duniya gaba dayanta, to bare kuma wanda aka ce mazauninsa shine gidan wuta har abada, kaga musibar ta kai makura. Allah ya kare mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid.
Amin.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.